ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان اغودي مع الله ملوكين سركي da ya hada mu a wannan farfajiya ta makarantar takwarana babban sahabi Umar bin Khattab radiyallahu anhu a wannan yammaci ta ranar Lahadi 13 ga watan Rabi'ul Thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1000 da wato 439 daidai da 31 ga watan 12 shekara ta 2017 a munasaban haduwar mu a wannan wuri shine ko in ce su ne munasabobi guda biyu na farko wanda shine mafi girman su aurar da daya sai ko ne ka ban mana sai kuri shagwa Budaya da yaji munasaba na aurar da daya daga cikin zan ce diya a gare mu tunda diya ce ga abokin mu abokin gwagwarmaya abokin addini wanda muke mukan kwana tare mu tashi tare mu yi da'awa da shi a cikin gari da gidan yari da kauyuka baki daya wanda yana matsayin yaya a gare mu a shekaru wato malam Isa Muhammad Biyu wanda ya aurar da diyarsa a dazu a nan filin da mu da ku muka daura aurenta wato Nusaiba Isa a lokacin da take kammala sauka na karatun Alkur'ani kuma ya zanto shine ranan daurin aurenta ko shakka babu sunna da aka dabbaka a wannan aure ya koyi da darussa masu yawa a cikin garin Kaduna mun gode ma Allah da ya sanya sanadiyan mu da dama suka yi gurin fara dabbaka irin wannan abu da ya faru sannan na biyu sanadiyan haduwar mu shine taya wasu daga cikin Allah ya muku albarka taya wasu daga cikin kannin mu kuma abokan rayuwar mu kammala yayi na sauka da suka yi na islamiyya wanda su ma dazu da aka mika musu shahadan su na kammala karatu ba zan tsawaita nasiha da zan yi ba wannan nasiha da zan yi darasi ne a gare ni da nake magana a karin farko sannan zai zamto darasi ne a gare ku a karo na biyu duba da cewa anan da muke zaune mata ku ne mafiya yawa a cikin mutanen da muke zaune da su a halin yanzu zan yi magana akan ko in ce zan matashiyar magana na take da cewa haske daga cikin nagarta haske daga cikin rayuwar nagartattun mata wanda za mu dosano na waɗannan nagartattun mata wasu daga gidan annabta wasunsu daga gidan rayuwar sahabbai wasunsu daga cikin gidajen da a yanzu haka ma matan suna rayuwa amma sun bar wani darasi wanda abinda suka yi alama ne na abinda Allah yake so kuma ya yarda da wanda ya aikata wannan abu da farko ina so ku gane cewa darajar ƙiyama ce a musulunci ba ƙaramin daraja ba ne al'amarin ku ku mata Allah bai ɗauke shi ƙaramin al'amari ba Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna alaman albarka da cin nasara a cikin rayuwar mata a cikin fadinsa yake cewa billahi mulku samawati wal ardh يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير أتقيتي معنى wannan آية الله تعالى يكي تيوى ملكين سميدة كسا دكا نوسنا الله الله شيكي حالتا أبن دي سوي حالتا sai yace yana bada kyautan ƴaƴa mata ga wanda ya so sannan yana bada kyautan ƴaƴa maza zalla ga wanda ya so wata za a bata ƴaƴa mata kadai ba za ta haifi namiji ba wata za a bata ƴaƴa maza kadai ba za a bata ta mace ba sai yace ko kuma ya gauraya ma mutum ya hada masa maza da mata Allah yace kai ba ma haka ba lakan sanya wani bakarare ne ba ma zai haifu ba a ƙarshen ayan dan kake tambaya sai ce innahu alimun Allah yana sane haka qadirun kuma isan sane ya sa yi haka to darasin da za ku dauka anan na farko shine malamai suka ce Allah a cikin wannan ayan ya nuna darajar kiyama ce dan ita ya fara ambato sannan wasunta domin ya ce yahabu liman yashau inasan yana bada kyautar wanda yaso ya bashi ƴaƴa mata zalla suka ce fara gabatar da mace a cikin ayan da Allah yayi yana nuna fifiko da albarka da take dauke da shi wannan magana ce ta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Allah ya ji kansa da rahama to kun ga ashe al'amarin mace in kana neman wanda Allah ya kula da al'amarinta wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tarairayi rayuwarta to iya mace ce dan haka nan zaka tarar da cewa idan har mace akwai alamar rabauta tare da ita to zaka ga ita ma tana kulawa da dokokin Allah kamar yanda Allah ya kula da rayuwarta shi ma ya fifita al'amarinsa malamai suka ce duk lokacin da mutum ya ga ya haifi diya mace a duniya to ya kaddara maran shi arziki ya zo mishi sabili da mace tana zuwa da arziki masu yawa ko ita ta zo ma da shi a karan kanta ko ce sanadiyan wani ya zo maka da shi ko ce sanadiyan wasu ma su zo maka da shi da yawa to dan haka nan ashe al'amarin ku ya ku yan uwana mata al'amari ne da musulunci ya ba ku kulawa kuma bai dace ba Allah madaukakin sarki ya yi muku irin wannan tagomar shi ya fifita ku da ambato akan maza ya yi muku arziki ya yabe ku ya fifita ku sannan a samu kuna hannun riga da umarnin da shi kuma yake ba ku wannan bai zamto godiya na gari ba so da wannan yasa nake so mu koya ni da ku daga cikin rayuwar wasu mata waɗanda za mu ƙosano haske a cikin rayuwarsu domin samun cin nasara mu ma a cikin namu rayuwar wanda ko dai tana kusa da ta ƙare ko kuma watan wata rana za ta ƙare darasi na farko kafin mu zo na ce daga gidan annabta tun gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai mata nagari akwai mata waɗanda Allah ya yaba ya jinjina da al'amarinsu waɗanda Allah madaukakin sarki ya shaide su da alkhairi kuma ya bar ambatansu ya zamto ibada ne ma ambatansu saboda ya kawo ambatansu a cikin alqur'ani wa huwa yutla ila an yarithallahu al'abda wa man alaiha ga Qur'ani nan za a ci gaba da karanta shi har ranar da Allah zai nade ya gaje ƙasa da dukkan wanda yake kanta ɗan uwa musulmi ba za ku manta ba Asiya matan Fir'auna kun sani cewa ta zo a wani zamani ne ma gabanin zuwa Annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan mata ta fito a gidan da yafi kowane gida kafirci a lokacin rayuwarta ta fito a gidan da ake ma Allah shirka wannan bai cutar da ita ba a lokacin da ta bi Allah wannan bai hana Allah ya kaunace ta ba a lokacin da ta bi Allah domin Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana cewa wannan mata ƴar aljanna ce kamar yanda wasu matan sun fito a gidan da yake na annabta ne sun fito a gidan da akwai manzanci a cikinsa amma sakamakon rashin bin Allah sai Allah mai da su karabici irin sauran mata har a ranar alkiyama za a ce da su to wannan yake bai saba yuza hala tashan kai amma bai damu ku ko in dai dame ku mu koma kan na asali ko mu koma kan wannan mu bar wanda haka yayi yan bayan kuna ji to abinda nake cewa shine darasi daga cikin Asiya matan Fir'auna kun ga Allah subhanahu wataala yayi misali da ita yace inda karshe suratul tahrim yake cewa umratu fir'auna ko in qalat rabbi ibni li indaka baytan fil janna ya Allah ka gina min gida a wurinka wannan gidan kuma a cikin aljanna nake son sa kuma Allah ya amsa mata kun san abinda wannan matan ya faru da ita har aka yi mata abinda aka yi mata kadan daga ciki babban abin da yawa ki ci gaba a dan kontrol yawa babban abin da ya janyo mata wannan daraja shine rukunta da musulunci rukunta da annabin Allah na wannan lokaci da ta rayu a ciki sai gashi ta wayi gare ana azabtar da ita ana kokarin yaga ta biyu a raba ta da rayuwanta a tsinka ta gida biyu amma tana dariya saboda makomanta da take gani na aljanna wannan kuma ya faru ne sakamakon riko da Allah da tayi ko ashe darasi anan shine sai mu fahimci mumini baya awo da sauki ko wahalan aiki yana awo ne da menene idan nayi Allah zai yarda da ni menene idan nayi Allah zai fiye min fushi da ni to duk abin da zaki Allah yarda da ke ko mun wahalan shi a duniyan nan to sauki sunan shi sabili da ranan da Allah madaukakin sarki zai nuna miki matsuguninki wallahi zaki manta kowane irin wahala da kika sha a duniya sannan duk wanda ya sabi Allah ya zanto an nuna masa matsuguninsa a ranar gobe kiyama kowane irin jin dadi yayi a nan wallahi sai yayi nadaman irin rayuwar da kuma nadama ba za ta yi amfani ba so da haka nan darasi na farko shine za mu dosano haske daga cikin tinda gidan Fir'auna ba mun dosano haske na namijin tsayayyen imani a wurin matan Fir'auna sai gashi ita Allah yana yabanta yana ala san barka da ita a Qur'ani a daidai lokacin da ake tsine ma mijinta dan ya ce shi Allah ne mai zaman kansa to ashe mutane na iya rayuwa a wuri daya a yanayi daya amma sakamakon bambancin dabi'unsu da halayensu da ibadunsu sai Allah ya bambanta matsuguninsu a ranar alkiyama Allah ka sa mu cikin mutanen kwarai da za su samu matsuguni abin yabo ƴan uwa musulmi darasi na biyu daga cikin rayuwar nagartattun mata ku dauki na na Maryamu ku gani yanda Allah madaukakin sarki ya kaunace ta yanda Allah ya so ta har sai da ya mata sura su kun duguda a cikin alqur'ani ya kuma sanya mata sunan surar sunanta me ya haifar mata da wannan shin yawan gidaje ne a biranen lokacin da ta rayu kamar yanzu mu ce yawan kamfanoni ne yawan gidaje ne take da shi a Abuja koko yawan motoci da alfahari da alfarma ta rayuwa yasa Allah ya yabe ta ko kun san ba wannan bane dalili babban abin da Allah ya so ta babban abin da Allah ya kaunace ta sanadiyar sa shine tauhidinta da ba ta shirka da Allah tauhidinta da wani abu ba zai same ta ta tafi gidan boka a duba mata ba tauhidinta da jake ta yarda da Allah abun bautanta ta yarda da littafin annabin lokacin ta ya zamto tsarin rayuwarta sannan kuma ta hakuri ta bi Allah to irin wannan haske shine irin hasken da ya kamata mu ma a yau mu dosano shi a cikin rayuwar irin waɗannan mata mu gangaro zuwa ga matan da suke mafiya darajar mata a cikin wannan al'umma da ma dukkan al'umma da suka gabace ta sune matan gidan farin jakada sallallahu alaihi wasallam waɗannan mata Allah ka ƙara daraja a gare su Allah ka ƙara yalwata musu aljannansu wallahi in baicin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mata nagari a gidajen shi wallahi da tuntuni ya shiga matsala cikin da'awarsa waɗannan mata daga cikin hasken da zamu dosano a gidansu su ma na farko shine imaninsu da yardansu da Allah mun dauki na Khadija radiyallahu anha ku gani lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga cikin tashin hankali ya shiga cikin imuwa a lokacin da mala'ika jibril ya matse shi yace ikra yace ma ana bikari yi karatu yace ni ba mai karatu bane ya ƙara matse shi ya tsorata shi ya tsoratar da tunaninsa lokacin da ya fita gida ya wuce wannan mata nana khadija radiyallahu anha ita ta saita tunanin duniya a wannan lokaci domin ita ce take gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abin da ka gani yana tare da kai yace ina gane shi tayi abin da tayi na kokarin fidda wani bangare na jikinta ya bace tace to ba shaytan bane sannan ina tabbatar maka kai annabi sallallahu alaihi wasallam la yukhzika Allah abada Allah ba zai taba wulakanta ka ba Allah ba zai taba tozarta ka ba daga cikin dalilai tace saboda kana sada zumunci saboda kana taimakon mai rauni saboda kana daukar nauyin gajiyayyu tace wallahi Allah ba zai wulakanta ka ba sallallahu alaihi wasallam to anan kun ga darasi guda biyu na farko imaninta da Allah ya nuna imani ne tsayayyen imani tawakkalinta da Allah tsayayyen tawakkali ne domin da wata ce za ta ce to wannan abun fa sai an yi hayaki sai an yi kaza sai an nemi malam wani sai an yi addu'o'i sai an yi yanka gashi Allah ta'ala yana cewa qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu kace sallata yanke yanke na rayuwa ta kudun da guda da duniyar da lahira duk na Allah ne ma'ana sai abinda Allah ya umarce ni ko wanda ya hane ni a gaba da yace la sharika la bai da abokin tarayya sai ya nuna karkatar da daya daga cikin yanka ko addu'a ko kaza ga wani wanda ba Allah ba shirka ne wanda a yanzu da yawa daga cikin mata sun fada cikin wannan hatsari wata saboda tsaban son haihuwa ta je tana roƙon wani ya bata haihuwa wanda ba Allah ba alhalin yanzu muka karanta da ku Allah shike raba haihuwa kuma shike ba wani rashin haihuwan ba kuma yace yana sane kuma ikon sane sannan in kin kalla in kina da hankali da tunani ke kanki kin san ba dukkan haihuwa ne alkhairi ba akwai haihuwan da ayi shi ma ga ra'ayi barin sa kai akwai haihuwan da ayi shiga ra ko barin makar ai ila alkhairi ga mutun ya haifi dan da zai zama duniya fitina dan da zai zo ya dafa ma mutane wani abu na halaka a rayuwar su duk wanda ya tashi sai ya tsine masa ko da ke haifi irin wannan gara ki koma ma Allah ke kadai cikin bauta Allah ya miki rahama ya fi miki alkhairi to sannan abu na biyu da za ku lura shine kaifin hankalinta da yalwan kirji ana buƙatar mace ta zamto tana da kaifin tunani musamman idan tana da aure ko tana shiri tana gab da tayi aure din ki sani a cikin rayuwarki cewa rayuwarki ba zai taba cika ba dole sai akwai namiji da yake umurtan ki kuma yana hana ki domin a umurce ki ki a hana ki hannu alama ce kina da hankali babu alaman hankali ga duk mutumin da ba za a sa shi yayi ba ba za a hana shi ya bari ba dan wannan shine alaman mutum yana da hankali yana kuma gane abin da ake so ya fahimta to dole ki wannan tunanin rayuwarki ba za ta cika ba sai da ɗan namiji shi ma rayuwarsa ba zai taba cika ba sai da kiyamaci Allah ta'ala na cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna utufafi ne a gare su duk inda namiji ya je ya dawo rayuwarsa ba za ta daidaitu ba sai da kiyamaci so da yawa mutum yakan shiga cikin tashin hankali mutum yakan shiga cikin bakin ciki mutum yakan shiga cikin tsoro da fargaba da dardar amma sai ka ga mace a ƙasa da minti biyu ta warware masa matsalarsa ta duniya da lahira baki daya wannan idan aka samu mace mai hankali mace mai lura da fadaka da wayewa to abu ne mai sauki ta sarrafa namiji iya yanda ranta yake so har sai ma an ce ta ji tsoron Allah in muku misali guda daya lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fita zai je sulhul hudaybiya lokacin da aka yi sulhul hudaybiya aka aice kun sani kafiran makka to mai girma ango shi yasa ango ya iso duk sai wurin ya mutse kuma ganshi ya tashi da girman kujeranka ai dole ku miƙe yanzu ai kallo ya koma sama malami ta Allah ya kara mu ango albarka mu duk mun zama cus sai dai a ci gaba da gangarawa zani maka addu'a ta musamman a ƙarshe insha Allah ko barka da zuwa mai girman ango kun ga mun kwarjini ma karatun ya watsi a kwakwalwa ne angwaye dai suna abin da ransu yake so wanda ta ji haushi ta gayyace mu mako mai zuwa ɗan uwa musulmi wani kuma ga izifi 60 amma ba 60 a ga ai sai a hankali ɗan sama ra'ayin kula ɗan uwa musulmi ina kai ku zuwa ga irin gudunmuwar da mace za ta iya bai wa duniya baki ɗaya a cikin ƙanƙanin lokaci kuma ta samu yardan Allah a cikinsa ku duba Ummu Salama lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam aka yi sulhul hudaybiya yace masahabbai tunda an yi yarjejeniya da waɗannan mushrikai sun ce ba za a shiga makka ba a wannan shekara to ku yanka ku kuma aske gashin ku sahabbai suka tsaya ma'ana suna ganin cewa dan ne za su dauki kaskanci suna taya cewa karfa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaman ya ga cewa tsoro suke ji ko wani abu ya tausaya musu in yana so a shiga ko da karfin cintuwo ne za su shiga a babin kyautata zato abinda za ka yi tsammani daga sahabbai kenan to shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallam hankalin sa ya tashi ya ce su yanka ba su yi ba ya ce su yi aski ba wanda ya yi aski sai ya shiga gida bai san ma sanda yake cewa ina tsoron kada halaka ya same su ba ina tsoron kada halaka ya same su ɗaya daga cikin iyalansa take cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam misuwa ne ne wannan kuma menene dalili yace sahabbaina na ce su yanka ba su yi ba na ce su yi aski ba su yi ba sai ta ce me ya faru ya ce dan an ce kaza da kaza sai ta kwantar ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da hankali ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka duba ka gani mutanen nan da gidajensu ne suna hango garinsu an fatattake su da karfin cintuwo sun far garinsu suna hangen gidajen iyayensu sannan yanzu a ce su koma su yi tafiyan kin san dai daga Makka zuwa Madina a mota kadai awa shida ake a zaune yanzu suna hangen gari a ce su koma a ƙasa amma ga asalin mahaifansu a ce wasu sun kore su tace ai ko kai ne ka san ba za ka ji dadin haka ba amma ga shawara ta to kun ga macen mai hankalin da ake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulunci na girmama mata manzo Allah ya saurare ka bai ce da ita Allah matsalan ke mace ce da sauransu ba yace menene shawaran ki tace kai ka je kai askin kuma kai yanka kai yankan kuma kai askin in ba su yi ba to daga nan ne sai kai tunanin saba maka kai halaka zai shafe su nan da nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ce to ni zan yi tunda ku ba ku yi ba ni annabin Allah ne kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce wani abu duk sahabbai sun masa biyayya wane ne ya warware wannan matsala ta duniya baki daya ku ce da ni mace to kun ga ashe haka ake son mace mace mai ginawa ce ba mai rusawa bace na rantse da girman Allah a garin Zaria akwai mutumin da matansa ta rasu wallahi tallahi murna ake zuwa ana mishi ba ta'aziyya ba murna ala san barka wallahi yana nagode Allah saka muku da alkhairi saboda ya yarda kallon mangwara ya huta da kuda to ina alkhairi a cikin irin wannan rayuwa ku tuna nana Khadijan nan da muke magana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ta rasu wata rana ɗaya daga cikin iyalansa suna magana ya ji muryar wata kawar wancan marigayiyar ta shigo gida yace wace ce ta shigo aka ce kawar marigayiya ce sai ce ku tashi kowa ta fito ta dafa abinci dukka sasannin mata na kowa ke girki iya kurewa ta in wance ta zo ta je ɗakin da ta ga abincin da ya mata ta ci wanda ranta yake so to kun ga anan dole abin ya motsa ko kumallo ya za a yi wata sai ta ce makatuwa girki wata za ta iya fadin haka wata mahaifiyar mijin ma shine mai take to daga nan shine sai ita wannan da suke tare ba sai na ambaci suna ba take cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wai in tambaye ka mana kun ga wani tunani da take da shi idan ga gona kai makiyayi ne dan ta san manzon Allah ya kiyo sallallahu alaihi wa sallam wannan gonan wani ya shiga da dabbobin shi ya kiwo ya fita can kuma ba shiga da dabbobi ba in ka zo da dabbobin ka ina za ka yi kiwon su yake ga inda ba a taba ba ai zai fi kyau da abin nan sai ka ce to ai kamar haka ne wacce bazawara ce ni ko budurwa nake don haka Allah ya canza maka da wanda ta fita sai kawai ta ga idanuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kada sun yi ja wannan ko wanda take faɗa mai wannan maganan an tambaye shi yace duk duniya ba wanda yake so kamar ta to amma duk da haka yake ce mata na rantsa da Allah Allah bai canza mun da wanda ta fi Khadija ba yace dalili kuwa shine ta bani lokacin da suka hana ni ta kaunace ni lokacin da aka ki ni tun kan zama komai in zama kowa ka san Allah ya maka daukaka a rayuwa da kyar kake gane makiyinka da masoyinka sai in an shiga wani jarabawa ko ku duba ku gani abinda nake so mu fahimta ba ta a duniya ba ta riga ta mutu amma ta bar wani tasiri a zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa sallam ta bar wani tasiri a cikin gidan wanda gashi a bayan gidanta ana faɗin cewa ba a canza da wanda ta fita ba ya ke ƴar uwana musulma yau da zaki sa kafa ki bar duniya kina tsammanin mijinki zai faɗi wannan a kanki wannan tambaya ce da kowa zai iya ba kanshi amsa idan kuma baki aure ba shin kina shirye da ke irin zaman gidan auren da birran da baki nan aka tuna ki sai an ce Allah ya ji kanwance wannan tambaya ce da kowanne saurayi da kowace budurwa ya kamata ya tanada ma kansa saboda cin nasarar rayuwa shine a bayan rayuwanka ambace ka da alkhairi duk mutumin da a bayan rayuwan shi za a faɗi alkhairi game da shi to wannan mutumin yana nuna alaman ya samu yardan Allah hadisi da nan cikin sahihul bukhari babu tsana'un nasi 'ala al-mayyit imamu al-bukhari ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda aka wuce da jana'iza manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wane ne wannan aka ce fulan wane ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji mutane suna faɗin mutumin kirki mutumin kaza mutumin kaza mutumin kaza sai ya ce ta tabbata ta tabbata ta tabbata sai ya shiru sai na Umar yana wurin da sauran sahabbai sai rasa gane mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke nufi ba jima ba aka ƙara zuwa za a wuce da wata jana'iza mace ko namiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kuma fa aka ce wane ne ko wance ce sai mutane suka rinka abinda Bahaushe ke ce ma wai an yadda ƙwallon mangwara an huta da ƙuda wai Allah mun gode maka ai an rabu da ƙaya fitina ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza ita ce kaza wance ita ta bata ta wance ita ce kaza wance ita ta kai wani haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ta tabbata ta tabbata ta tabbata to anan ne sai sahabbai suka kasa shiru sai sayyida Umar ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wancan na farko an faɗi alkhairi kace ta tabbata wannan na biyu an faɗi sharri shi ma ta tabbata yaya ayyukan su ɗaya aiki na gari ɗaya mummunan aiki amma kuma amsan su iri ɗaya shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wancan na farkon da ya mutu ku mutanen kirki kuka faɗi alkhairi a kansa sai aljanna ta tabbata a gare shi wannan ta biyun da ta rasu ko ya rasu kuka faɗi sharri game da rayuwarsa sai azaban Allah ya tabbata a kan shi ashe kenan irin ambatan da kika bari a bayanki yana alamta irin abin da zaki cimma a cikin kabarin ki to da ya zaki ci nasara shine da hasko irin rayuwar waɗannan mata na gari mun faɗi na Khadija daga ciki in kun duba ta biyun su ita ce na Aisha radiyallahu anha wannan baiwar Allah Allah ka saka mata da alfaili Allah ka ƙara mata daraja a gidan annabin Allah. Ta ba musulunci gudunmuwar da wallahi tallahi duk matan duniya kai har da mazan a yau ba za mu iya ba musulunci irin wannan gudunmuwar ba. Sabili da duk wanda ya ce a yau ba zai aiki da hadisin na Aisha ba, wallahi ba zai iya yin musulunci ba. Tana da hadisai guda 6000 da wani abu wanda ta ruwaito daga annabin Allah. Zamanin Sayyidina Uthman, idan fatawa ta rikice manyan sahabbai gidansa suke zuwa su tambaya, duk abin da ke fatawa da shi shi ake dauka. Shin irin wannan ne tunaninki yake yar uwata, ko ko har yanzu kina cikin sahun masu yin gasa a wurin tara duniya, ko ko masu yin gasa wurin fitsara, ko ko masu yin gogoriyo zuwa gidan matsafa ɗan tsubbu, ana hure ma mata kunni a yanzu ana kai su gidan bokaye da sunan balefi bane, a ruwan wanka kawai zaki same shi, a cikin abinci ne kawai shikenan, ba wani tsubbu bane, ba tsafi bane. Na rantse da Allah, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ata arrafan aw kahinan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Duk wanda zata taka da kafanta ta je gidan wani al-arraf dan duba, zaki kasuwanci kina so a duba miki yau ce kamata ki fara, zaki aurar da iya kina tambayan a wani wata ya kamata ai auren, zakin nemi kayan ki kin rasa an miki sata, wallahi ba zan hakura ba sai an duba mun an ga wane ne, shine arraf. Au kahin, ko wanda zai kulla wani abu a ce wannan maganin farin jini ne, in kina wanka da shi ko kina daura shi ko kina shafawa matukan zai ji kanshin shi a jikinki, wallahi ko ba shiri sai ya turo magabatan shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ce wannan ta kafurce mu abin da aka saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani. A wata ruwaya yace ba za a karbi sallan mutum ba na kwana 40, duk wanda ba karbi sallan shi guda 40 ba ina zai sa kanshi ballanta na kwana 40. To yanzu wannan haske da ke fitowa na imani da tawakkali da iya mu'amala daga gidan farin jakada sallallahu alaihi wasallam, ya ku ƴan uwana mata, shine burgewa, shine cin nasara, kuma ita shine irin rayuwar da ya kamata ku yi. Babu wani abu da kuke gani a gidan rayuwar duniya face wannan abun ba zai taba gamsar da dan adam ba, matukan wannan abun ba yana kai ka zuwa ga abin da zai haɓaka maka imani bane. Duk abin da dan adam yake nema na duniya, duk abin da mutum yake nema na duniya, ba zai taba samun abin da ransa yake so ba, sai dai ya samu in an bashi ya ƙara hango sama da abin da aka bashi, daga nan zai ƙara nusawa cikin duniya, alhalin rayuwarsa suna ƙarewa. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yanzu kenan san tara dukiya da san alfahari da nuna na wuce sa'a da san ni sai na nuna masu wance na fi ƙarfinsu ba ni ba ajinsu ba ce, wannan shine abin da ya ruɗe ku, kuka manta sallah akan lokaci, kuka manta karatun alqur'ani, kuka manta qiyamul layli, kuka manta zuwa ku koyo addininku har kuke ganin ba ku da lokacin addini amma kuna da lokacin neman duniya, hatta zurtumul maqabir, har kuka yi sakaci kuka ziyarci kabari. Malamai suka ce ziyara saboda zaki je ne amma za a dawo da ke a tambaye ki game da aikin da kika yi, shi yasa aka kira shi da suna ziyara. Kina cikin kabarin fa innama hiya zajratul wahida fa idha kun bisahira, busa daya Allah ya sa ai sai ki dawo daga ziyarar da kika je na kabari, sannan kuma a bincike ki akan ayyukan ku. Dan Allah ni da ku, menene guzurinmu game da wannan tafiya? Irin wannan haske da ke fitowa daga gidan annabta, wani irin kaso kika samu a cikinsa? Shin yawan ibada ne, ko ko a'a ilimi ne, kamar yadda muka shejina na Aisha da ita? Imam Ibn Kathir Allah ji kansa da rahama yake cewa alal itlaq babu mace da ta kai na Aisha ilimi duk duniya, ba a taba yin mace mai ilimin na Aisha. To menene ka sanki a cikin ilimin addininki? Ki dosano daga can gida duk alkhairi da kike gani, duk wani abu in dai alkhairi ne wannan abun to yana cikin addini. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din, duk mutumin da Allah yake son sa da alkhairi to sai Allah ya fahimtar da shi addini. Ina malam Nuran takka bani gargina ya kare ban cinye lokacin ba, ki ci gaba. To in lokaci ya tsaye da ni da Allah, saboda haka nan ƴan uwa musulmi, ashe in kun duba za ku ga akwai ne, akwai abin da ya shafi sanin ya kamata a cikin rayuwar da ya kamata a samu ƙiyamace da shi. Sannan ga wani darasi mai muhimmanci wanda ina ga ko da shi muka rufe, in kika samu wannan darasin za ki ci nasara a rayuwarki. Shi ne, kun ga rayuwar duniyan nan kowa yana da buri a zuciyarsa, kowa yana da buri, wannan ba ƙarya ba ne. Kuma duk ɗan adam zai san wahala, Allah ka raba mu da wahala. Duk ɗan adam zai san talauci, Allah ka raba mu da talauci. To amma ki kula da kyau, kada waɗannan su tsole miki ido, ki fifita duniya akan lahirai. Duk abin da za ki yi a rayuwa, da daɗi ko ba daɗi, ki iya ƙoƙari ya zamto kin fifita lahiranki akan duniyanki. Ku zo mu je gidan annabta, za ku fahimci abin da nake ne. Mi sallama gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam, ku kaddara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai shigo gida sai ya ga da hajiyan gabar, da hajiyan yamma, da hajiya mai ɗakin kudu, da hajiya mai ɗakin arewa sun taru wuri ɗaya suna jiran shigowar shi. In dai kai namiji ne da ka ga wannan, ka sa akwai magana, baka ga wancan a kitchen ba, wancan a wuri ɗaya kawai ake jira a falo. Sai suka ce da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam, muna da magana ne da muke so mu yi da kai. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da sauƙin kai, sai ya amsa musu, sai ya ce me kuke buƙata? Suka ce magana ne gare mu. Ya ce to ku faɗa inji. Sai suka ce to kaga dai a farko lokacin da ake garin Makka akwai talauci, akwai wahala, kuma duk mun yi haƙuri, mun jure, mun bika, kuma har yanzu muna kan yi maka biyayya. Amma yanzu kaga an zo Madina, musulunci ya yi kuɗi, an samu buɗi, an samu kwanciyar hankali, ga matan su Rum da Farisa, matan waɗannan sarakunan suna sa gwalagwalai, suna shiga na alfarma. To don haka mu ma a matsayinmu na matan annabin Allah, muna so a yi mana irin wannan tagomashin, mu samu shiga irin ta alfahari, da ma'ana shiga irin ta jin daɗi. Ba alfahari ba, don su ba su alfahari, abuwan kuskure ne daga gare ni. Suka ce muna so a ba wasu kaya wanda mu ma a rinka mana wani abu wanda a matsayinmu na matan annabin Allah. Don Allah tsakaninku da Allah, ni dai a fahimta na wallahi ba su yi kuskure ba. Saboda ko ni ka duba matan mahaifinka, mahaifiyarka, matan mahaifinka, ba za ka so ta fito ni ta gajan ta gajan. Za ka so ka ga mahaifiyarka cikin rufin asiri, cikin walwala, cikin kaza. To ina ga matan annabi wanda sun fi iyayenmu daraja? Kun ga anan ko a fahimtarmu na nan mu za mu ga cewa lallai ai haka ko? Da muna nan ma da mun yi asusun siyan gwalagwalai mu kai gidan annabi, saboda yanda muke ƙaunarsu. To shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai hankalinsa ya tashi. Kar ku manta a baya ya taɓa fitowa daga ɗaki ya kwanta, dama shi fulan shi ma ciyawa ne a ciki. Filo, filo da yake tada kai ciyawa ne aka naɗe da kyalle. Ya yi mata shaida ruɗu-ruɗu fuskansa ta ja. Sayyidina Umar ya ganshi ya ce ya manzo Allah, hankalin Sayyidina Umar ya tashi. Ya ce ya za ka kwanta irin wannan ya manzo, ka bari mi ma shimfiɗa wanda za ka rinƙa jin daɗin kwanciya. Sai ga kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi. Ya ce ya Umar, ina ma da ba kai ka faɗi maganan nan ba. Ina ruwana da duniyan, tsakanina da duniya kamar mahayi ne da ya tsaya ya ƙara guzuri ya wuce, amma mu rabanmu yana aljanna sallallahu alaihi wasallam. To wanda ke da wannan tunanin yanzu ya ji ana ce mai a tsayo gwalagwalai, kun ga dole hankalinsa ya tashi. To shi ne sai ya ce da su, ni annabi ne, ba na faɗin san raina, amma na san Allah zai bayani game da maganarku. Ku yi haƙuri har sai Allah ya yi hukunci da gaskiya. Ya tashi ya fita. To bayan fitansa shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya ta cikin suratul Ahzab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الله تعالى يقول يا كي النبي صلى الله عليه وسلم je ka gata ko ka kai mamatanka ka ce da su ku zo duk wanda take son wani jin dadi na duniya ba ma matan Farisa da Rum da sauransu ba ki fadi duk abin da kike so ko baki ganin shi a duniya ki fada Allah zai supply din shi a sauka da shi a baki kyautai shi za a ji yadda ke dadi wanda duk duniya sai ta amsa kina cikin alfarma da kasaita to amma fa ki sani baki dace da gidan annabta ba dole in an miki wannan gidan annabta gidan dasa imani ne da neman lahira tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in suna so su zo a ba su duniya ga tanan in ma babu Allah zai kawo a ba su amma za a sake su kuma sakin ma ba na uwa ki uba ki ba a'a ana Allah san farka gwala gwalan ma da aka baki za a ce a dauko tireloli su kwasan miki wance mun gode da gudun wanda aka ba gidan annabi mun ji dadi Allah sada mu aljanna mun gode a sauka lafiya ki dai bar gidan annabi dan gidan annabi baya dacewa da alfahari na duniya to shine Allah ya ce wa in kuntunna turinna Allah wa rasula in ku Allah da manzansa kuke so da gida na karshe to Allah ya tanajin wani abu mai girma gare ku da sakamako mai gwaggwaba to na ce muku haske daga gidan annabta waɗannan daman da aka ba su mai suka zaba in da kana tunanin ka zarge su a wancan tunanin to kuma zaban da suka yi ma Allah da manzansa sai share duk wani abu da ake tunani na sulhi ko gajiyawa na tunanin irin na mata domin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tambaye su nana Aisha sai ta ce ni dai na zaba Allah da manzansa lokacin da zaki tambayar suna tare gaba daya da aka saukar da amsa yana shigowa ɗakin nana Aisha yake sai ya ce da ita ga abinda Allah da manzansa ya saukar Allah ya ce in ba ku zabi amma ke yarinya ce mai kananan shekaru dan haka karki ban amsa har sai kin je kin yi shawara da iyayenki shine sai take cewa game da al'amarin Allah da manzansa ne sai ne shawara wallahi na zabi Allah da manzansa kuma ba zan yi shawara ba to daga nan sai take cewa amma ina roƙon alfarma daya yace menene shi tace duk takin wanda zaka je kar ka faɗi abin da ni na zaba ka bar kowa ta zabi nata ka ji gadan zare idan mai takin arewa ta rufta kaga ta sake samun sararin miƙe kafa to saboda haka nan abin da nake kira gare ku shine dan ya tsaya nan dan ya tsaya ka eh to saboda haka nan abinda nake so ku kalla shine ku kalli darasi a cikin wannan aya yanda gashi zuciyarsu tana tsananin kaunar jin dadi da walwala ta rayuwa amma lokacin da aka samu ta'arun fito na fito ko cin karo tsakanin duniya da lahira sai suka zaba Allah da manzansa dan haka nan yake yar uwa ta musulma ki zabi duk abinda Allah yake so ki hakura da duk abin da Allah da manzansa ba sa so duk abin da kike gani na jin dadi wallahi Allah ya tanada miki shi a gidan aljanna annab sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna fil jannati ma la aynur ra'at wa la udhun sami'at wa la ma la khatara ala qalbi bashar akwai abin da idan ki bai taba gani ba na jin dadi Allah ya ajiye miki akwai abin da baki taba jin labarin shi na morewa ba kuma Allah ya ajiye miki shi a aljanna to me ya kai dadin a ce yau kikir aljanna ce insha Allah ta'ala ina roƙon Allah madaukakin sarki ran da za mu shiga aljanna duk sai na nuna muku waɗannan abin da na gaya muku a nan bayan na shiga Malam Isa ya biyo ni ga Malam Nura nan gama holewa sai mu bibi ƴan matan Umar bin Khattab da samarin da suka yi sauka su ma sai mu gaice su walima kamar yadda aka yi walima a wannan wuri ma'ana idan kun fahimce ni ina so ne in takaita a nan abinda nake cewa shine Allah ya albarka a cikin wannan aure da aka daura shi Allah ta'ala ya ba su zaman lafiya Allah ta'ala ya fitar da wata zurriya a tsakanin su wanda duniya da Allah da manzansa za su yi alfahari da wannan zurriya waɗanda ba su yi aure ba a cikin ku Allah ta'ala ya ba su mazaje na gari Allah ta'ala ya ba su mazajen da za su kaunace su tausaya musu kuma su rike su rikewa na mutunci har zuwa ƙarshen rayuwarsu. wanda kuma suke cikin gidajensu na aure Allah ta'ala ya zaunar da gidajenku lafiya Allah ya yarwata muku dukiyanku Allah wannan sarki ya kare ku daga dukkan fitina Allah ka shirye da zuriyarmu Allah ka sa mu kyakkyawan karshe Allah ka sa lahiran mu tafi mana duniyar mu alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh